sashen Hausa da muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aisha Sule ce tare da Sulfilu Hashim Kumar da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na Talata 24 ga watan Maris shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Sulfilu da kanin labarai.
Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce annobar coronavirus ta da karuwa take babu kakkautawa, kuma yana kira kasashe mafiya tattalin arziki a duniya da su kara azama wajen samar da abubuwan kariya ga likitoci da jami'an kiwon lafiya. Majalisar Dattawan Amurka ta kasa cimma matsaya jiya Litinin akan batun gagarumin shirin nan na raba tallafin dala triliyan 2 ga Amurkawa. Najeriya ta yi gargadi kan amfani da maganin chloroquine wajen jinyar cutar COVID-19 bayan da aka kwantar da mutane uku a asibiti.
To, kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za a ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta umarci ma'aikatan gwamnatin tarayya daga matakin albashi na 12 zuwa ƙasa da su fara aiki daga gida tun daga yau har sai abin da hali yayi. A waje ɗaya kuma, limamai a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, sun amince da kira da gwamnati ta yi na a rufe masallatai a kokarin hana yaduwar cutar coronavirus. Za a ji matakan da ake ɗauka a jihohin Kano da Jigawa game da hana yaduwar cutar coronavirus. Kamar kowace Talata, yau ma za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa. To, amma kafin nan, ga kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Sulfilu Hashim Kumar. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce annobar coronavirus sai da karuwa take babu kakkautawa, kuma yana kira ga kasashe mafiya tattalin arziki a duniya da su kara azama wajen samar da abubuwan kariya ga likitoci da jami'an kiwon lafiya. Muna buƙatar haɗin kai tsakanin kasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki G20 waɗanda suka mallaki sama da kashi 80 na duke duniya a ma'aunin GDP, a cewar Mr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ce Litinin. Ya kuma yi kira ga sauran jama'a da kar a riƙa sai ana ɓoye kayan kariya daga jami'an kiwon lafiya waɗanda suka ɗauka sada wajen jinyar masu ɗauke da cutar waɗanda suke matuƙar buƙata. Tedros ya ce yanzu ƙwayar cutar ta yaɗu zuwa kusan kowace ƙasa, kuma sai da saurin yaɗuwa take. Ya ce idan aka ga ɓulla a karon farko, to cikin kwana 67 sai ta kama mutane kimanin 100,000. Daga nan kuma cikin kwanaki 11 masu zuwa sai ta sake kama mutum 100,000. Sannan cikin kwanaki 4 kawai za ta sake kama wasu 100,000. Majalisar Dattawan Amurka ta kasa cimma matsaya jiya Litinin, wanda karo na biyu kenan kan batun gagarumin shirin nan na raba tallafin dala triliyan 2 ma Amurkawa da wuraren sana'o'in da suka yi matakar samun matsala saboda muguwar cutar nan ta coronavirus. Kafin ƙara kuri'ar, shugaban masarin jaya Sanata Mitch McConnell ya tsawatar wa 'yan jam'iyyar Democrat saboda yunkurinsu na cusa wasu abubuwan da ba su shafi annobar coronavirus ba cikin ƙudurin. Kasuwanni na ta ci gaba da faduwa saboda wannan majalisar ta ƙi yin abin da ya kamata, a cewar McConnell. Ya ci gaba da cewa wannan abu ya kamata ya tsaya hakanan, kuma yau ita ce ranar da ya kamata ya tsaya. Wannan ƙasa ba ta da sauran wani lokaci. Amma shugaban marasa rinjaye na jam'iyyar Democrat Chuck Schumer ya ce suna dab da cimma yarjejeniya. Yana mai ƙara cewa kiran da a ƙara ƙuri'a da McConnell ya yi ba ta lokaci ne. Schumer ya ce yana tsammanin za a amince da ƙudurin da yammacin jiya Litinin. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta Wall Street ta shiga sabon mako jiya Litinin da ƙafar hagu, bayan da Majalisar Dattawan Amurka ta sake kasa cimma amincewa da ƙudurin tallafin da zai taimaka wa 'yan da annobar coronavirus ta shafa. Babbar kasuwar Dow Jones ta faɗi da kusan maki 600, wanda ke daidai da faɗuwar kashi 3 cikin 100. Ita ma S&P 500 ta faɗi da kashi 3 cikin 100, yayin da Nasdaq ta yi ƙasa da wani ɗan adadi. Dukkan saye da sayarwa an gudanar da su ne ta yanar gizo. Kasuwar cinikayya hannayen jari ta birnin New York ta rufe wurin da ake saye da sayarwa a makon da ya gabata, bayan da wasu 'yan kasuwar biyu suka kamu da cutar coronavirus. Makonni huɗu suka gabata, kasuwar Dayo ta yi miƙewar da ba a saba gani ba, inda ta kai maki 29,348. Sai dai jiya Litinin, kasuwar ta rufe da maki 18,592, da ke nuna faduwar kusan kashi 33 cikin 100 na darajar kasuwar.
Anjima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu leƙa Najeriya, inda gwamnatin tarayyar ƙasar ta umarci ma'aikatanta daga matakin albashi na 12 zuwa ƙasa da su zauna su fara aiki daga gida, a ci gaba da ɗaukar matakan da gwamnatin ƙasar ke yi na daƙile yaduwar cutar coronavirus, wanda a wani mataki na nuna goyon baya. Su kuma limamai a birnin tarayyar Najeriya Abuja suka amince su rufe masallatai don tallafawa wannan ƙoƙari na gwamnati na yakar cutar nan ta corona. Ga Umar Faruk Musa daga Abuja da ƙarin bayani.
Ga dukkan alamu, malaman addinin Islama a Abuja da kewayensu da ada suka yi kememe cewa ba za su rufe masallatai a daina salloli na ibada ba, yanzu sun ba da kai buriya hau, domin bayan da aka kammala wata ganawa tsakaninsu da mahukuntan Najeriya, musamman ministan Abuja da jami'an tsaro da dai sauran waɗanda ke da hakkoki a kan sha'anin gudanar da mulki a Abuja da kewaye, malaman da limamai sun amince su ɗage yin kowace irin sallah ta shiga masallaci har lokacin da hali ya inganta, kamar sati biyu zuwa sama nan gaba, domin tabbatar da an kare al'umma daga bazuwa daga wannan mugun ciwo da ke neman ya zama ruwan dare a cikin Najeriya. Sheikh Hussein Zakariya na ɗaya da cikin malaman da suka halarci wannan taron, ko ya yi mun ƙarin haske dangane da dalilan da ya sanya malaman suka canza shawarar da suka yi domin su amince da mahukuntan ƙasar cewa rufe masallatai shi ne mafi ala domin a tabbatar da cewa wannan cutar ba ta bazu a cikin ƙasa ba.
Bayan mun gayyato ƙwararre a wato fannin kiwon lafiya, wato Dr. Gwarzo ya zo yi mana bayani akan irin wannan ciwo ko wannan annoba, to mun tattauna mai zafi dangane da abin mataki na gaba. A ƙarshe, bayan an tattauna, to an yadda a ƙarshen taro cewar duka limamai su gaya wa masallatansu a kulle masallaci, babu sallar juma'a, babu salloli guda biyar a ciki har sai lokacin da Allah ya kawo mana mafita bayan sati ɗaya ko sati biyu ko abin da ya haka, sannan a dawo a cigaba da sallah. Domin an mana bayani cewa kusantar juna wato yana kawo watsuwar wannan ciwo, don mai shi bai san yana da shi ba balle ya ki zuwa masallaci, kuma ba mu da wata wato ala wato ko abin gwaji a gane mai shi, a hana shi shigowa masallaci, a bar wanda bai da shi shiga masallaci. Don haka abin da ya fi dacewa shi ne a tsare rayukan mutane gaba daya, masallata a kowa ya salla a gidansu, don kada wato a cutanya da marasa lafiyan da ba su masa lafiya ba da wannan cikin lafiya su ya yada ma waɗannan mutane wannan ciwo. Kaga wannan musulunci dama da yana magana ne akan kariyar rayuwar wato musulmi baki daya.
Amma abin damuwa shi ne akwai masallatai a sauran sassa na Najeriya, musamman ƙananan garuruwa da su limamai da waɗansu masu faɗaji a ɓangaren addini suna ta nuna wa mutane kuma goya bayan su cewa Allah ke karewa, ko kana gida ko kana ina, ciwo nan Allah ya nufa ya same ka zai same ka. Ya za a yi da irin waɗannan mutane wanda kamar sun hure wa al'umma kunne dangane da wannan ciwo?
Wato akwai rashin sanin wato bangarori na hadisi kafin ke ba da fatawa. Ai, wannan ciwon na annoba bayan za ka fara shiga, an yi shi zamanin sahabbai, zamanin Sayyidina Umar an yi wannan ciwon, ana kiran ciwon annobar iwana a imawas, sai da sahabbai guda 70,000 suka mutu da ainihin tabi'un suka mutu saboda wannan ciwo. Ba a kawo ƙarshen ciwon nan ba sai da aka ce ma duk wanda suke zaune a cikin Sham, wato a Damascus, a wannan lokacin kowa ya koma kan dutse ya kama wuri ya share ya zauna, babu cuɗanya tsakanin juna, ba maganar sallar azhar ko la'asar ko magriba ko isha'i ko asuba balle juma'a. Sannan bayan wani lokaci, kware-kware, Allah ya saukar da lafiya, suka dawo cikin garuruwansu. shi idan an gane cewa cutan yana da mutane suke kawo wannan ciwon da bala'i ya yadu tsakanin mutane, to babu shakka sai a dauki mataki don kare rayuwar mutane don kafin ya kama su. Wannan kuma shine aikin musulunci, kuma shine aikin malamai baki daya.
Malam Hussein Zakariya kenan, daya cikin malaman addinin Islama da suka halarci taro da mahukuntan Najeriya a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Umar Faruk Musa, mura Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoto, gasar filu da ƙarin labaran duniya.
Najeriya ta gargadi kan amfani da maganin chloroquine wajen jinyar cutar COVID-19 bayan da aka kwantar da mutane uku a asibiti bayan da suka sha maganin da ya wuce adadi, a cewar wani rahoton gidan talabijin na CNN. Makon da ya gabata, shugaban kasar Amurka Donald Trump ya faɗi a wani taron manema labarai cewa hukumar tantance abinci da magunguna ta Amurka FDA ta amince da yin amfani da chloroquine domin yin maganin coronavirus. Hukumar FDA ta fitar da wata sanarwa bayan taron manema labaran da shugaban kasar ya yi, tana cewa hukumar tana binciken maganin wanda tunda aka amince da shi wajen magance cutar malaria da wasu cututtuka domin yanke hukuncin ko za iya amfani da shi ga wanda suka kamu da cutar COVID-19 ko a'a. Tashin hankalin da ake fama da shi a arewaci da yankin tsakiyar Mali da kuma makwabtan kasashen zai iya yaduwa zuwa kudancin wannan kasa ta yammacin Afirka idan har ba a warware rikice-rikicen da ake yi kan filaye da kuma sauran albarkatun karkashin kasa ba, gargaɗin da wata kungiyar neman zaman lafiya ta kasa da kasa ta yi kenan. Kungiyar International Alert AI da ke birnin London, wadda ke aikin samar da zaman lafiya a yankunan da ake tashin hankali, ta faɗi a wani sabon rahoto da ta fitar jiya Litinin cewa samar da maslaha kan rikicin filaye abu ne da ya zama wajibi idan har ana son yunkurin samar da zaman lafiya ya yi tasiri a yankin. Shi dai wannan rahoton ya duba irin tashi-tashen hankulan da ake akan filaye na kudancin Mali, tare da bayar da hanyoyi da hukumomi za su bi don shawo kan wannan lamari.
Da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake waiwayar batun nan na coronavirus, inda za a ji cewa kokarin su na dakile cutar corona hukumomi a jihar Kano mai dimbin jama'a wadda ke arewa maso yammacin Najeriya sun ba da umarnin takaita zirga-zirga a kasuwannin jihar, tare da ba da umarnin rufe dukkanin cibiyoyin gudanar da taron bukukuwa a birni da kewayen Kano, yayin da gwamnatin jihar Jigawa ta kafa kwamitin faɗakar da jama'a game da annobar ta coronavirus. Daga Kano ga rahoton Muhammad Ibrahim Kwari.
Akan da yana zuwa ne yayin da aka shiga rana ta biyu da rufe kanana da manyan makarantu a jihar ta Kano.
Mun kafa kwamiti mai karfi a ƙarƙashin mataimakin gwamna. Wannan kwamiti yana aiki dare da rana domin a tabbata cewa an faɗakar da al'umma, sannan kuma na ba da umarni lallai duk guraren da ake bukukuwan nan da ake kira event center daga yau an rufe su domin a kare lafiyar al'ummar jihar Kano. Sannan kuma gwamnatance gwamnati ta jingine taro domin a gujewa taruwar mutane kamar yadda aka sani.
Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje kenan a jawabin sagal umar jihar dangane da matakan da gwamnati ke dauka na toshe kafofin da cutar corona ka iya shiga jihar. Aka zalika gwamnan ya ce gwamnati na aiki tare da kungiyoyin motocin haya domin cimma burin da aka sanya a gaba.
Tabbata cewa an yi abubuwan da ya kamata a cikin tashoshi da muke tare da su. Al'umma kowa a gidansa ya tabbata cewa iyalinsa sun bi shawarwari da masana kiwon lafiya suka bayar. Masarauta mun riga mun rubuta mata cewa daga yaci malamai na masallatan Juma'a, malamai na masallatan Hamsa Salawat, domin a ƙara jaddada addu'a domin Allah ya kare mu ga wannan annoba.
hannu guda kuma ita ma gwamnatin jihar Jigawa dake magwataka da Kano da kafa nata kwamitin fadakar da jama'a game da wannan annoba ta corona. Sai dai kokarin samun karin haske daga mahukuntan jihar game da matakan gwamnati game da wannan annoba ya citira. Duk da annobar duniya ta corona, kafofin samun bayanai game da alƙibrar gwamnatin Jigawa akan al'amuran da suka shafi makomar al'umma na ci gaba da zama jidali ga 'yan jarida. Saboda ba kasafai manyan jami'an gwamnatin jihar ke zama a jihar ba, lamarin da masu kula da lamura ke dangantawa da yawan balaguran gwamna Badar Abubakar zuwa birnin tarayya Abuja ko kuma ziyartar kasashen ƙetare. Ko da yake a lokuta daban-daban gwamnan ya sha musanta hakan.
Wanda suka ce ba na zama ba su san Jigawa ba ne, wanda suka ɗau rekod za su ga cewa duk satin duniya ina yin council meeting dina. In ka ga na fita daga Jigawa watakila Alhamis da daddare da Juma'a da yamma, sai dai kuma an kira mu wani taro wanda yake shi ma aikin Jigawa ne ko kuma aikin ƙasa.
Baya ga iyaka da jamhuriyar Nijar, dukkanin jihohin arewa maso gabashin Najeriya na ketawa ta jihar Jigawa ne kafin su shiga jihar Kano domin harkokin kasuwanci da sauran al'amuran zamantakewa na yau da kullum. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya, wato mai martaba sarki, ba wanda ma yake musu akan cewa shi ba masani bane, ba wanda yake musu akan cewa shi ba dan zamani bane, amma gaba daya bai malakanci bai ma gane cewa al'adunmu gaba daya bai ma fahimce shi ba.
Kasan gononin nan abinda suka dama suke, ba abinda mutane suke so suke duk ɗan siyasan nan haka suke. Saboda ba za su yadda su kullum ai sarakunan gargajiya ai mutane ne kamar kowa, ya za su yi su gaya maka cewa lalle sai sun yi ka bayan badan-badan kake yi.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sadonmu da kowa na sabon shiri na tsakan mai wuya. Wakam wani irin zurfi tsohon sarkin Kano Sanusi Lamin da Sanusi ne a cikin harkokin siyasar jihar ta Kano har suka kai har suka tsige shi. Wannan na daga cikin batutuwan da muke son mu taba a ci gaban muhawara da muke yi kan tsige shi wannan babban basaraki. To amma kafin mu je nesa, ga ra'ayin wasu kana game da abin nan.
Sunana Naif Aliyu, a daidai fahimta ta na dan wannan jiha an dan yi sauri wajen yanke hukunci na cire sarkin, zaka kamar akwai wani abu a ƙasa wanda zan iya cewa a fahimta ta sarkin shi ya jawo kansa duk wannan matsalolin.
Sunana Ibrahim Salim, Allah Ubangiji ya sa haka ne ya fi alkhairi ga uwan sarkin, Allah Ubangiji ya sa kuma wannan da aka nada mana sabon sarki ya sa shi ne mafi alheri a gare mu da ƙasa baki daya. Amma na yi mutukar bakin ciki, ne bakin ciki da cire sarkin nan. Wallahi da na kwanta a daren Litinin zuwa Talata, ko bacci ban ba, nayi in yi bacci na kasa, da na rufe idona sai in ce an cire sarkin Kano, sai in bude idona. Haggari ya waye, matata tana tambaya ta me yasa ne yau na kasa bacci, nace wallahi sarkin Kano da aka shiri dinnan shine ya janyo nake wannan na kasa baccin nan. Na tashi da sassafe ma ni na ne fitata, abin yana damuna yana bata min rai a wannan al'amarin, saboda ba a bi ka'idodi yadda ya kamata a cire sarkin nan ba.
To a gaishe ku, to ba tare da bata lokaci ba, ga wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari zai ci gaba da kawo mana kashi na biyu na muhawarar da ya hada a tsakanin Honorable Ibrahim Zakari Sarina, sakataren jam'iyyar APC na jihar Kano, da kuma Alhaji Musa Sha'aban Gogo da ke wakiltar bangaren shi tsohon sarkin Sanusi.
Kai sama
ko ya ce so
Mahmud, don Allah shi wannan jawabi da yake magana
shi mai martaba tsohon sarki shine yi wannan maganganu wa mai girma gwamna, ko kuma a'a kai ne yanzu ka kitsa kake so ka ce ɗaya daga cikin dalilan kenan?
Dalili na farko, ni sarkin Kano ya sanar da ni cewa da aka yi magana da railo yin jirgi, yace menene amfanin jirgi ga yara a makaranta a ƙasa, menene amfanin jirgin ƙasa, yace zai je samu mai girma gona. Bayan ya same shi ya ki yadda, saboda an yi maganar kuɗi a ciki, ɗan China za su kawo naira su zo a jibga wa Kano bashi na shekara 40. Da magana aka yi, aka gayyace shi Kaduna taron investment, ya faɗa cewa wannan abu da kuka shirya na garin ku ya zama gaske, ya yi kyau, ba kamar wata jiha makociyar ku ba, daga nan rigima ta fara.
To amma wani yana cewa a matsayinsa na sarki, me ya kai shi lafuza irin waɗannan, tunda watakila dama ya gaya wa sarki a gwamna ga dalilansa, ko kuma yana ganin wannan abin bai kamata ba, kuma watakila gwamna bai yarda ba. Wasu suna ganin me ya kai shi maganganu irin waɗannan kuma a fagen mutane ko a gaban mutane?
Wato, kowa ya san tarbiyyar sarki Sununsi na biyu shine bayar da za a yi ga ana rashin gaskiya, ko za ka halaka shi sai ya gaya ma. Lokacin da ya zo ya yi sadakar rayuwarsa, ya yi sadakar aikinsa, ya yi domin a kafa ABC, domin ya yi sadakar ransa, ya fito da manya-manyan waɗanda suka cinye kuɗin gwamnati, suka cinye kuɗin bankuna, ga suna aka kama su suka yi kurkuku, aka daga lokacin suna ta burgewa, sai Sununsi Lami da Sununsi, sai da aka zo kansu, su kuma zai gaya musu ba su daidai ba. Wannan shine gaskiya.
Ni magana ta gaskiya, ko ban san lokacin da sarkin Kano Sununsi ya zama dan APC babalantana har izo i taimaka wajen yakin neman
yawa. Dama tambayar da zan maka kenan, misali to wannan yana
zaka tare
kuma abu na biyu,
to ko
abu na biyu da nake so,
ko kana sarinan ne baka sani ba, amma kafa jam'iyyar APC,
dama
idan ka dauke a
suwa
ne, investing kuɗi, shi sadakar aikinsa ya cewa a waccan gwamnatin ba a shigar da kuɗi kaza ba,
kaman kenan
duk ƙasar da ta ɗau rudu cewa gwamnatin can daman tana almubazzaranci, kuma shi yana aiki a ƙarƙashin gwamnatin, aka rashin gaskiya ya faɗa. Wannan ta ƙara wa jam'iyyar APC armashi.
Malam Musa, ina zuwa kenan, kaman zargin nan da ake yi wa sarki cewa ya tsoma kansa a cikin harkokin siyasa, kaman kana kokarin ka tabbatar da shi kenan?
Ina kai maka kafin yin sarki. Kafin yin sarki na gaya maka, yake yana gwamna
ne sakatare da
ya sauka daga ciki. Kafin yin
kana da mantani ya sarki ya FC,
wato
ina so shi,
wato
ya Musa ke fada,
wato ma Musa ya kasa gane wato yanda tsarin rayuwa ma yake na maganan ko sarauta da siyasa da gwamnati. Ya kamata ya gane cewa wato mai martaba sarki ba wanda ma yake musu akan cewa shi ba masani bane, ba wanda yake musu akan cewa shi ba dan zamani bane. Amma tun shimfiɗata ta farko na gaya muku cewa gaba ɗaya bai malakanci, bai ma gane cewa al'adunmu gaba ɗaya bai ma fahimce shi ba. Kuma ina son tabbatar maka da cewa duk abin da zai yi kamata yi mu a tunaninmu yayi a matsayinsa na masani ko a matsayinsa na basaraki. Amma idan yayi wancan jawabi ne lokacin Jonathan a matsayinsa na dan APC, to mu dai ba dai APC ta jihar Kano ba, in ma yayi APC to sai dai idan a wani guri yayi amma ba a jihar Kano ba.
Abu ne ba ku da record
ba mu da record na cewa ko shi dan APC ne,
kamar lafazan sakatare honorable kana cewa ɗabi'un nan da kake faɗa da ba su daidaita da yanayin al'ummar Kano na mai martaba sarki, kamar sun taimaka wajen wato samun takaddamar ku da kuma durƙushe wasu a wannan harkokin na sarauta.
Ita ce ma babbar makatsala, ina so in tabbatar maka, shi yasa rigimar ba wai da ma mai girma gwamna bane. Idan ka ga yanda shi wannan sabon sarki din, ina so in tabbatar maka al'ummar jihar Kano Kanawa suka karbe shi, kai ka san cewa ko wannan canjin yayi.
Ma Musa, wai ku kun yarda cewa misali ɗabi'un nan na mai martaba sarki ne ya shiga ya fita ko ina a harkokin addini, a harkokin zamantakewa, a harkokin mata da matasa, a harkokin gwamnati da sha'anin siyasa da zaɓe, kun yarda cewa wuce gona da irin da su suke ganin cewa yayi ya taimaka wajen rashin ba a fahimce shi ba?
Wato shi mai gwamnati idan har mai gwamnati baka yi tsansa in baka san abin da yake so saboda kasan gononin nan abin da suka dama suke ba abin da mutane suke so suke ba duk ɗan siyasan nan haka suke saboda ba za su yadda su kullun ai sarakunan gargajiya ai mutane ne kamar kowa ya za su yi su gaya maka cewa lalle sai sun yi ka bayan badan-badan kake yi kuma shi sarkin Kano mutum ne sarki ne na duniya menene sarkin duniya mutumin duniya ne shi duk duniya yana har yanzu ana gayyatar sa a kasashe a duniya inda suka ci gaba ci gaban su ba za mu iya tada su ba koda za mu tsaya koda za su tsaya su jira mu shekara 40 kasar na kirawo shi ya ba su shawara ka samu sadakar wannan ka banzatar da su
to malam
saboda me saboda ra'ayi ya ce kar ka gayyato ƴan China
wato malam Musa ya kamata ko ka gane duk abubuwa dinnan da kake faɗa ka fahimci yanda su mutane suka kallace shi wato duk wannan magana da kake faɗa ba magana ce wadda su a matsayin wato kanawa za su iya ma fuskantar ku ba idan yanzu misali ya tafi China ko ya tafi America ko yayi je ko ina ne ko ina ma ije ko ya je Ingila ko ma ina ne ije je jawabi ni wannan ban san al'adar su ba ban san komai nasu ba amma dai babbar magana shine idan ka dauki mutum 10 a jihar Kano Kanawa kace ko menene laifin sarki ɗaya daga cikin abin da zai ce shine baya girmama ita sarautar gargajiya din
wai gaskiya ne ba Musa cewa sarki bai fahimci ma bai lakanci al'adun Hausawa da kuma ita kanta hikimar yadda ake tafi kada harkokin sarauta ba
wato shi mai gwamnati in ka fada ruwa saboda ya kowa iya kaharu da sharri da harambe ruwa idan ka fada zai cika ta da kura misali zan baka
yanzu kake ce mana sarki mutumin duniya ne
sosai
watakila kowannan yawace-yawacen da shiga a fita ne ya gurbata masa fahimtar lakantar al'adun mutanen Kano misali
wato sun rasa yadda za su yi ne sai irin makamaka da yadda za su yi su fake amma abin da nake tabbatar ma da shi mai mata ba sarkin Kano ci gaba
murabus
da murabus ba murabus ba wanda kuka kora ai murabus da kansa ya sauke ke wanda kuka kora saboda ra'ayinku abinda nake
da duk dalilan nan kenan kamar baka gamsu ba
ai
dalilai da dinga bayarwa
ai wannan dalilan ai ina ga ma ko yaron goye ba zai dauke shi ba muna da tun wata uku da suka wuce mun san haka za ta kasance
me zaka iya cewa game da me zaka iya cewa game da maganar da ya cewa alamu sun nuna mai martaba bai lakanci al'adu da zaman tikewar mutanen Kano ba
menene al'adar Kano
ga shi kuma malamai to a shiri na gaba za mu zurfafa sosai a cikin siyasar tsohon sarkin da kuma so mu duba rawar da ake zargin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya taka koda ta bayan gida ne wajen cire wannan sarki muna godiya ga su baki na wato honorable Ibrahim Zakari Salida da kuma Alhaji Musa Shaban Gogo tare da musamman shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwali da ya shirya mana wannan muhara a can Kano ya kuma nan ita nan a madadin su dukkan ne Aliyu Mustafa Sakuta a Washington DC mun baku lafiya
to da wannan muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce annobar coronavirus sai da karuwa take babu gaggautawa kuma yana kira ga kasashe mafiya tattalin arziki a duniya da su kara azama wajen samar da abubuwan kariya ga likitoci da jami'an kiwon lafiya. Majalisar Dattawan Amurka ta kasa cimma matsaya jiya Litinin wanda karo na biyu kenan kan batun gagarumin shirin na raba tallafin dala triliyan 2 ma Amurkawa da wuraren sana'o'in da suka yi matakar samun matsala saboda muguwar cutar nan ta coronavirus.
Kuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya ne jiya kamar da Chadi wato ƙarfe 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da Tubahiro Diodone da ya hada shirin kuma ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Aisha Kisle ce ke muku fatan alheri.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.